أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لهدي شاترا غوتن جمادى الأولى شكرا تادبو ليا دريه دود أربعين دبيو باهيرا منزون الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وندي دي دي دا uku ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin wannan littafi na mas'uliyatul aba tijahal aulad na babban malami Dr. Abdulrab Nawabuddin hafizahullah. Za mu tashi a gaba na ƙarshe shafi 217, inda mai littafi ke cewa al-khatima. Khatima ma'anansa ƙarshe kenan, shi a ƙarshe, ko kuma a ce masa shi ne dai abinda ake kira conclusion da turanci kenan. Wato mutum in ya yi maganganunsa gaba ɗaya zai dunkule su a ƙarshe, ya tattaro su, ya dinga faɗin abubuwan da darasin da aka yi a baya ya ƙunsa. Shi ne ma'anan al-khatima kenan, saboda mutum ya san abubuwan da ya yi a baya. Shi ne ke faɗi nan al-khatima, kuma wannan shi ne ina gani darasinmu na ƙarshe a wannan littafi insha Allah. Hadhihi dirasa al-mutawadi'a, ce wannan darasin da muka yi tare da kaskantar da kai, ko darasin mai kaskantar da kai dan ƙarami ba mai girma ba. Laysa ta'adu an takuna ru'yatan tarbawiyatan li mawdu'in dhakhmin, wato ba zai wuce ba ya kasance kawai wani ɗan haska mana ɗan aka yi ɗan kaɗan a kan maudu'i, wato topic wanda yake mai girma, muta'addidil jawanib, wanda yake in aka ɗauko tarbiyya kawai za ka ga ɓangarorinsa yana da yawa. Ta duk inda ka ɓullo ka kalli al'umma, to za ka ga idan ka same su mutane ne waɗanda suke wato abubuwa masu kyawo a rayuwansu na duniya, a yadda kuma suke yi a ɓangaren addini, to daga tarbiyyar da suka samu a inda suka taso. Idan ka same su a watse duniyansu ba sa neman sa yadda ya kamata lahiran ma haka, to daga tarbiyya. To kenan ka ga tarbiyya abu ne wanda yake wato kowane irin ɓangare na rayuwar mutum yana buƙatar tarbiyya. Shi yasa na ce ɗan wani haskakawa ya yi mana a kan wani maudu'i ne mai girma da ya ƙunshi duk wani ɓangare na rayuwar ɗan adam. Ka samu mutum yana jarumi daga tarbiyyar da ya samu, ka same shi yana mai kyauta daga tarbiyyar da ya samu, yana kunya daga tarbiyyar da ya samu, yana gaskiya daga tarbiyyar da ya samu, yana amana daga tarbiyyar da ya samu. Saɓani waɗannan abubuwa su kansu kuma daga tarbiyyar da ya samu. Yana son addini, yana zuwa masallaci daga tarbiyyar da ya samu. Bai so a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, bai so a ce tashi gaje sallah, daga tarbiyyar da ya samu. Babu wani ɓangare da za a samu mutum in banda wannan tarbiyya. Shi ne abinda mai littafi ke faɗi kenan. Ta kowane ɓangare ka same shi wajen neman duniya kaman ba zai mutu ba, daga tarbiyyar da ya samu. Ka je ka ga kaman China, kaman Turawa, Bature bai da lokacin da zai tsaya yana tsaye gumin wani. Ya fito da sassafe kawai duniyansa, za ka ga yana tafiya fit 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 kawai, aiki ke nema kullum. Bai da wannan lokacin da za a zauna a yi gurub, a yi magana a kan wannan, a rufe wannan shafin, a sake buɗe na wannan, a rufe wannan shafin. Bai da wannan lokacin, saboda shi kawai duniyansa yake nema. To shi yasa za ka ga kuma duniyan sai suka same ta, saboda ita suke nema. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna. Za ka je China ka ga yadda ake da safe ana aiki, kowa kawai ta kansa yake ba ruwansa da maganan wani. To in ka je kuma kasashen Afirka waɗanda suka shiga, ba za haka za ka gani. To inda za a zauna a buɗe shafta, wannan a buɗe ta, duka wannan ya samo ne daga tarbiyyar da aka musu cewa kowa fa shi ke gina kansa, ya gina ƙasarsa, tarbiyyar da suka samu kenan. Mu kuma a'a, muna kallon mutum ɗaya ne zai gina mu, ya gina mana ƙasa. Yasa za ka ga duk wanda ya samu jagoranci a ƙasar nan yana cikin damuwa, saboda tarbiyyar da aka ba mutane cewa shi zai mai da kai mai kuɗi, shi zai sa ka samu jin daɗi, shi zai baka ilimi, shi zai gina ka ka zama mutum. Haba kasashe ba haka suke tarbiyantar da ƴaƴansu ba. Shi yasa sai ga ba ruwan kowa da ma abin da ya shafi gwamnati, kowa yana yin karatu ne domin ya gina kansa, ba don ya samu kwali ba, saboda yasa wannan kwalin ba za ta kai shi ko ina ba. Shi kansa shine kwalin, kwali yana supporting ɗinsa ne idan aka ce kawo ce gata, amma ba wai kwalin shike shine shi ba. Mu kuma mun dauki kwalin shine mu, sai muka bar karatun, sai muka koma kwali muke nema, sai ga ana sayan kwalaye. To daga tarbiyyar ne da aka samu shine yake wannan. To jawani din na tarbiyya yana da yawa, mutashabiqul masalik. Sa'annan shi kuma wato abubuwa ne da ke shigan juna, shine tadakhulu ba'dha fi ba'd, wato al'amura ne daga cikin shiga matafiya inda ake so a fuskanci tarbiyyar din. Azimul khatar, sa'annan kuma hatsarin sa yana da girma, domin daga lokacin da aka yi sakaci a wajen tarbiyyantar da mutum, to shi ne ba za a iya samun sa, shi kansa mahaifinsa ba zai more shi ba, zai zama masa damuwa. Da ƙarshe sai ya ɗauka ce ko akai hostel ko akai masu irin makarantun da aka kulle kwanaki, da ganin waɗannan makarantun kaji kuma kuɗin da iyaye suke biya, da irin mu'amalan da ake ma yara a waɗannan gidajen, kai za ka gane muna cikin hatsari, iyaye suna fuskantar hatsari. Da uba ko uwa ta yi kashi ɗaya cikin ɗari abinda ake ma waɗannan yaran a gidajen, da ba ta kai yaron ta wannan wurin ba, ko ba da bai kai yaronsa a wannan wurin ba. Ka ga wasu gidaje da aka kulle, in ka ga yaran duk sun zama ƙorongol, me ake kiran su, skeleton ne kawai ya rige, amma har yanzu iyaye suna gani suna biyan kuɗi wai za a tarbiyyantar musu da yara. Yara guda goma a ɗaure a can, in ɗaya zai je bayan gida dukkansu sai an kora su, sai dai su zauna a gefe ya gama a juyo da su su dawo. Wai tarbiyya, daga nan za ka gane akwai damuwa kenan a ɓangaren tarbiyya, musamman a arewa a yadda muke tarbiyyantar da yara. To malai ce wannan abun azimul khatar, daga lokacin da mutum uba ya yi wasa da wannan tarbiyya, to lalle ya yi wasa da shi kansa rayuwansa na har abada ma, saboda malam zai zo ya kawo mana su a nan wuraren. Innahu, shi tarbiyya din mawdu'un, shine mawdu, wato shi littafi ya kunshi wannan abun, mawdu'u mas'uliyatul aba tijahal auladi, shine littafin mawdu'in sa, shine abin da yake karantarwa. Uhu mawdu'un jadirun bi an ta'qida lahu ko tu'qada lahu nadawatul mutatabi'a, cewa to topic ne da ya kamata a yi conference ɗaya bayan ɗaya a gano yadda mema tarbiyyan ya ake yi a samu ingantacciyar tarbiyya, ta wani hanya za a bi, me kawo mana matsalar rashin tarbiyya. A yi conference, manyan masana a kowane ɓangare a tattara su, ɓangaren jami'an tsaro, ɓangaren manya-manyan masu karantar da ɓangaren tarbiyya a kan abin da ya shafi jami'o'i, da mutanen da suke kowane ɓangare ne da aka san su, za su ba da gudunmuwa a yi nadawat mutatabi'a ɗaya bayan ɗaya. Misali, ana fuskantar hatsarin shaye-shaye, me yake kawo shi, ta ya za mu yi mu kare ƴaƴanmu daga wannan. Ana fuskantar yara ƙanana suna shiga ƙungiyoyin asiri, suna shiga abubuwa da yawa, su fashi da makami da sauran kidnapping da sauran abubuwa, ta ya za mu yi magani wannan abun. A ƙulla nadawat, wato manya-manyan tarurruka, domin a gano me ke kawo haka. Wa yastaktabu fihi at-tarbawiyyun al-mutakhassisun, sa'annan kuma a nemi waɗanda suke ɓangaren tarbiyya ƙwararru su yi rubutu a kai, saboda da in ana yin haka za a iya gano meye ne ake lakin har aka samu wannan matsalar. Don in kana kula da yaran da suke masu karɓar waya, ko masu wanda ke kira ƴan sara suka, ko masu tare mutane masu shaye-shaye, ko masu faɗa, in kana zama da su ko kuma kana bibiyan tarihinsu, daga akabi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, za ka samu sakamako dalilin da yasa suke shiga irin waɗannan matsalolin. In kana tambayansa cewa fi yauci kake kwana a gidanku, sai ce tun daga shekara goma misali, ko bakwai ya bar kwana a gidansu, to kaga tun daga nan za a gane akwai mai damuwa. Kana samun abinci a gidanku so uku, ce maka a'a, ina yake cin abinci, a hanya, ko kuma irin waɗannan da muke ganin suna yawo suna rike da kwano suna bara su ma, kaga yanzu waɗannan ba za su san abu kaza na da kyau ba, abu kaza ba kyau, a yadda kawai tunaninsu ya ba su haka za su taso, duk abin da tunaninsu ya gaya musu wannan abu mai kyau ne shikenan sun ɗauka, domin babu da wanda yake guiding ɗin su. Shi yasa kowane yaro kafin ya kai balaga, in babu ba akwai abin wanda ake kira wanda yake kula da shi, in ma wasi ko kuma wani ɗan uwa wanda zai, ko kuma hukuma, haka matakai matakai, in babu wannan sai wannan, in babu wannan sai wannan. To waɗannan abubuwa suna nan da mutakassisun ɗin za su zauna a yi rubutu a kai a yi tarurruka, to sai a gano ga matsaloli, kila sai a gano ma daga ainihin asalin ya faro ne tun daga yadda ake auratayya, za a gano daga haka. Yanzu misali in ka je anguwowi gefe-gefen gari za ka samu mata da yawa, in kana ganin kana kamar irin waɗannan masallatai banda nan mafi yawa za ka ga ba su cika zuwa ba, saboda in ka zo sai an tambaya sai ka ga kamar ba su abin nan, amma in kana ganin za ka ga mace tana rungume da ɗa tana goye da wani wani a hannu, in kake tambaya ina mijin sai ce maka ba mu san inda yake ba, ya aka yi ta shekara ɗaya ko biyu yanzu ya tafi ba mu san inda yake ba, ina ƴan uwansa ce ba mu san inda ya aka yi aure a nan muka haɗu a birni, ya zo ko a caɓa ko ya zo wani aiki ya ga yarinya ya aura an ba shi an ɗaura aure an haihu ƴaƴa ɗaya biyu ya gaji da matan kawai shi kenan, maimakon ya ce ya sake sai ya ɓace shi kenan. Kwanaki mun yi wani wannan Liberty sai wani bincike akan irin waɗannan abubuwa ɗin, mata da suke yawo da yara akan cewa kuma suke ce babu yaran, ai babu iyaye yaran, ko sun tafi ko wasu su ce sun mutu, to ina ƴan uwan su ma ba a san inda suke ba. Mun yi hira da kusan ni nake jagoranta abun da suka yi ɗin, mun yi hira da libamai kusan guda biyu, masu anguwanni guda biyu, da wasu mutane ta ɓangarori daban-daban, kowane zai gaya mana a wurinsa inda yake yana da irin wannan cases ɗin sun fi a ƙirga. Mata ga sunan ƴaƴa ba a san inda mazajensu suke ba, ba a san inda za a samo ƴan uwan waɗannan mazajen ba, har balla sana a danƙa masu ƴaƴan. Daga ciki wanda muka yi hira da su akwai Sheikh Malam Khamis Al-Misri, wanda da shi ne mai ba gwamna shawara a harkokin masallatayya, an sani yana da masallaci can kusa da abin da ya samu ka ɗauke shi, saboda yana da makwabtaka da riga ta kuma yana cikin tsakiyan garin Kaduna inda mutanenmu suka fi yawa. Ya ce mana abubuwa ba sa iya faɗuwa wallahi, haka ya gaya mana kamar zai kuka. Wani program da shi an ɗauki a yi documentary ne aka yi akan wannan, za a ana nan ana za a yaɗa shi kwanan nan insha Allah. Mun samu limamai guda biyu masu anguwanni muna bibiya, kuma haka ɗin ne don na yi mubasharan wannan aiki ɗin. Da yawa sai ga matasa da suke zama terrorist ko suke zama notorious a cikin gari tun da suna ƙananan yara, za ka ga sun rabu da iyayensu. Yaye kawai kamar yadda na faɗa a kwanaki, daga cikin abun da ke kawo haka ɗin kila ƙarancin abun hannu, wanda uba ba zai iya kama gida mai ɗaki biyu da falo ba, in yayi da gaske ya kama ciki da falo mai wanda yake da ɗan hali kenan, wani za ka ga ɗaki guda ɗaya ya haihu ƴaƴa biyu zuwa uku, babban ya kai shekara bakwai, na biyu kila shekara mace biyar, na uku yin shekara uku ko huɗu. To shi kenan yanzu wannan ɗan shekara bakwai ya gano fa, yana iya gane mu'amala tsakanin mata da miji, yana neman sakewa tare da shi da matansa da sauran ƙanana kafin su gano su ma, sai ya kore shi kawai ko ya je wajen abokanansa ko wani ɗan shago ko rumfa ko wani wuri da ya san yara ana dai taruwa a kwana ba tare da an gane ba. Wasu kan je ma inda almajirai suke su je su haɗu da su a wurin su kwana, haka muka gano da yawa. To sai in kaga almajirai in sun kai ɗari sai kaga da daddare za su kai kusan ɗari biyu, waɗanda suke zuwa daga irin su ne ba su da wurin kwana, saboda uba yana so ya wala. Ƙarshe abun da zai gani ana riƙe da yaron ko ya yi sata ko ya buge wani ko an kama shi da kayan maye, shi ne ƙarshe abun da zai iya gani. Da yawa research aka yi akan wannan mai zaman kansa wanda ni ina ciki wanda suka yi, kuma mun gano abubuwa da hankali ba zai iya ɗauka ba gaskiya. To wannan kaga sun rasa mai tarbiya, to kila da waɗannan mutakassisun ɗin an zauna an yi bincike sai a gano fa masallatai dole su controlling din aure a masallatansu. Duk wanda ya kawo aure sai mun san shi shi kansa waye ne, yana da aikin yi, yana da inda zai iya zaunar da wannan matan, su waye ƴan uwansa wanda in aka samu matsala da za a koma gare su kafin mu daura maka aure a masallacin mu. In a anguwa za a yi, mai anguwa shi ma a sa masa waɗannan dokoki. Wannan shine sarkin Kano wanda ya sauka ko me ake kiransa da Hausa, tsohon sarkin Kano kenan ko, yake ta bayani a kansa. Jiya na ji wani report ina gani ko a kara a free wannan Liberty a labaransu, mutane mata da ƴaƴansu suka ɓace a Kano su yi zanga-zangar lumana zuwa hukumar karɓan koke-koken al'umma a Kano kenan. Wanda za ka ga akwai wani mutum tsananne a Kano wanda in mutum yana da ƙorafi a kawo ne a ci masa kuɗi ko kwanaki, waɗannan limamai wurinsa suka kai ya karɓo musu kuɗinsu. An ce a ƙididdiga sun zo sun ce har yanzu akwai yaransu da suka ɓace da ba a gano su ba a san inda suke ba, mutum 118 ba san inda suke ba. A jiya aka yi wannan rahoton, a shekarar jiya suka yi wannan tattaki zuwa wannan hukuma a Kano. 118 yara wanda mutum ya tsuguna ya haifa sun ɓace, sun ce wata 6 da aka musu a shekara kusan 6 har yanzu ba san inda yaran suke ba. So kaga duk irin waɗannan al'amura ne da mu kake zuwa garuruwanmu inda muka fi yawa, da mu waɗannan matsaloli suna ƙara yawaita. Kaga yara ga sunan tinjinto, kaga rashin zama a yi bincike a gano me yake kawo rashin tarbiyya, sai a bi hanyoyin da za a yi. In auren ma za a yi controlling, in za a kula da abu duk dai hanyar da za a bi domin al'umma su zamu zaman lafiya, domin wannan shi ke hana society zaman lafiya. Jiya shi karin jiya din nan ina gani an kama wani yaro a nan a cikin garin Kaduna ta Tudu Wada, tsakanin anguwar Mu'azu da Tudu Wada, sai kidnapping din wani yaro karami dan shekara 3. Karamin yaro bai fi shekara 16 ba, ana daure da hannunsa a haka ana daukan video. Ina ga video yaya da social media da yawa, wani fari yaro karami da gani wannan bai fi shekara 16 ba, sun kidnapping da shi da abokanansa. Da ake tambayan sa ya akai kuka kama Mas'ud, ace ba shi ya kama ba, sai faɗi sunan wanda ya kama, ce me yasa ce shi dama a layin baya zuwa gidan Alhaji, sunansa Bello, a gidan Alhaji Bello don ɗansa ne aka yi kidnapping. Wai matansa tana aiki kuma suna son yaro, na in suka kama yaro za su samu miliyan 30. An yi hira da shi na wasu mintuna, video yana nan yana yaduwa. Ce to me yasa kai ba kai ka kama shi ba ni bane, ni dama an samu ido a layi mu bana shigowa layi. To ina kake kwana ce a junction na nan Kabala junction din nan, na nan nan da kusa da masallacin Juma'a, ce anan yake kwana. Yaro shekara 16 ya san cewa zai kidnap, ya ɗauki yaro wanda yaron an san su, ya sun san baban, sun san maman, wai suna da kuɗi za su samu wannan miliyan 30. Kace to ya aka yi aka kama? Kace mamanci ne ta kira shi ta ce ya zo gida, ba abin da za mata. Wai amman kaga a layin su an sa mai da ido, yaro irin wannan wai ya san an sa masa ido. Kaga kenan yana ji daga iyayensa, lokacin da ake cewa kada ka yi domin kada ka fada a hannu irin wannan, sai su ce an sa maka ido. Har shi ma yana cewa an sa masa ido, shi yasa bai ma shi harakoki a nan layin nasu. Kaga bai kwana a gidansu kenan, tsoron an sa masa ido, maimakon su taimaka masa a gyara shi. Amma sai suka koya masa cewa an sa masa ido ya ƙara nisantan ma layin, sai gashi yana a hannu ya yi kidnapping karamin yaro. To Allah madauki sarki ya datar da mu. To kaga wannan almutakassisun at-tarbiyyun inda za su yi research za su fiddo mana da sakamako mai kyau da za mu iya aiki domin samun al'umma ta gari, al'umma wanda kowa ya san ƙimansa, ko da misali bai da addini ya san cewa akwai ayyuka da mutum mai hankali irin na mutum bai yin su da yawa. Ai ƙasashen waɗanda suke can ɗin ba musulmai ba, amma kowa ya san ne abinda ake kira wannan mutunci ne, wannan mutuntaka ne, wannan kuma dabbanci ne, wannan rashin hankali ne. To babu wannan abubuwa din. Allah ya tsare mu. Wa tarsudu lahu silsilatul min ad-dirasatil ilamiyya tubayyinu ahamiyatahu wa hajamahu al-mutanami. Ce wa'annan ayi dirasa masu wa'anda suka kore akan abun su yi karatu, su yi bincike mai kyau wanda za a fitar domin a yi bayani akan mahimmancin irin wa'annan al'amura ɗin, wato hajamuhu, shi girman tarbiyya al-mutanami wanda yake kullun ƙaruwa yake yi. Domin da in tarbiyyanka ya tsaya kawai iya TV ka kula da abubuwan da ake nunawa a TV na gidanka, to yanzu ya tsallake na ya dawo kuma har ya kama mai waya. Da in kana magana ne akan kawai shi kenan iya kila, kada ya zama baya ku zuwa makaranta, ko kuma yanzu kuma ya wuce nan yana magana, yanzu yana ji an yi kidnafi an kama kaza, shi ma dole ka san yadda za ka yi kuma ka kaya masa waɗannan abubuwa, shi ma ya kiyaye. To iyaye sai sun kula da yaransu, sun san inda yaransu suke kwana, sun san abokanansu, sun san movement ɗin yaran kafin su yi wani abu. Da yawa za ka ga yara, wasu iyaye da yawa ba su san inda yara suke uni, inda ma suke kwana. Kwanaki mun samu wani yaro yana prison, ana neman yadda za a samu a fiddo da shi akan wasu abubuwa da ya yi. To a ce kuma yana da wani case a wani kotu, kuma a wani wuri same a cikin garin Kaduna, ya je ya yi wani abu, wancan ana tuhumansu da wani babban laifi, can ma su ma da wani babban laifi. Da muke magana da iyaye, musamman ita maman yaron nan, me yake? Ta ce baya yin komi, baya shaye-shaye, kala masa aka yi waye-waye. Muna zuwa wani wuri sai muka samu kuma ashe yaron gashi nan ya yi jumping bailey so uku a wani kotu a nemansa, kuma yana prison. Ha, sai muka same ni, kace to malama kin ce kai baki san yaron ki baya komi ba, ga ma yana da wani case a wani kotu can kuma daban, kin san da haka har ya yi jumping? Ta ce eh, wallahi ma na sani me ya faru. To sai ai wata rana suna tare da ai today an kira su daga police station, bayan yaro ya yi wata ɗaya a police station ba su ma san yana police station ba, sai aka kira su cewa ga ɗanku fa a police station a hannunmu, bai da lafiya, kai da yayi rashin lafiya kaman zai mutu. Shine police duka kira su, suka ce nemo number wani ko baban sa, fa shine ba su number ma, shine aka kira ta. Wata ɗaya, nace wata ɗaya ba ku san yana hannun police ba, kuma ku ce wai baya komi. To kaga daga nan kaga ka kama kanka, wata ɗaya yana hannun police, sai da rashin lafiya ya kusa mutuwa, police ya nemo number wani wanda aka sani, shine aka yi number maman. To akan wannan case din shine aka kai su ɗaya kotu, bayan kuma yana da wani case a wani wuri, to sai aka kamo shi, sai aka haɗa. To cases kuma san da yawa. Abinda ya sa na kawo wannan, a wata ɗaya yana hannun police ba a sani ba, amma ana ce baya komi, kaga baya kwana a gida kenan. Don yaron ka yi lokai yanzu misali bai dawo ba, a matsayinka na uba ya kamata ka damu ina yake? To ya kwana ɗaya bai dawo ba, biyu har wata ɗaya ba ku san yana hannun police ba, sai da rashin lafiya kaman zai mutu, aka kira ku shi ne kuka san yana hannun police, amma kana cewa ba abin da yake yi. Abu akwai tukka da warwara. To kaga wa'annan abubuwa duka iyaye suna da hannu wanda yake mai wato sosai akan rashin tarbiyya ga ƴaƴansu. Wa afaruhu adh-dharib, sa'annan kuma akwai wato munin wannan abun din, shi wato rashin tarbiyya din, ko kuma shi tarbiyyan idan aka yi wasa da shi, to za a samu wato sakamakonsa wato ba zai yi kyau ba, ko kuma muninsa zai zama wanda yake sabe, wanda yake iyo yawa su fi juzuril bunyani al-usari, a cikin gini na usura, na family, na society, na al'umma. Wa qimatahu fi mawazini ash-shar'i, da kuma sanin wato za a san qiman ita tarbiyya din a ma'aunin shari'a, domin a shari'a tarbiyya tana da girma, ita ce ginshiƙin al'umma a shari'a. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyantar da sahabbai a yadda yake so al'umman ta zama a nan gaba, har aka samu wannan addini inda ya shigo, saboda tarbiyyan da ya ba su. Za ka ga wasu sahabbai da yawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yare su ba su shekara 10 ba zuwa 20, sai ga waɗanda suka ma addini hidima su ne waɗannan matasa, domin waɗanda suke manya-manya bayan Annabi yare su lokacin da ba su daɗe sosai ba. A lokacin su kuma akwai sahabbai da yawa irinsu, amma waɗanda suke ƙananan yara irinsu Anas, irinsu Abdullahi bin Umar, irinsu Jabir bin Abdullahi, irinsu Abdullahi bin Abbas, ka je ka duba irin aikin da suka yi ma addini, suna ƙanana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusu don tarbiyyan da Annabi ya ba su. shesa suka zage suka yi irin wannan aikin har addini ya zo a inda yake a yanzu muka same shi. To akwai wato a tarbiyya tana da kima a ma'aunin shari'a. Wala Allah hadhal kitab, mana ce wannan littafi zai iya zama talqisun, wato dan takaitacce ne lima'alimi wal usasi al'amali lwajibati shar'iyya almunada bil aba'i tujaha al auladi, wato wasu dan alamu ne da kuma gincikai wadanda suke gamammu kamar a ce manya manyan al'amura da kowa zai bukata a matsayinsa na uba. Lil wajibati shar'iyya, ga kuma wajibi na shari'a almunada wanda aka dora li bil aba'i akan wuyayin iyaye tujaha al auladi ta bangaren ƴaƴansu, nauyin da Allah wadauke sarki ya dora musu. In aka karanta wannan littafin mutum ya ji nauyin a wato ga irin matan da ya kamata, uwa da ya kamata ya auro domin ta haifa masa yara, ga irin wurin da ya kamata ya zauna domin ya samu tarbiyyan ya taimaka ma kansa wajen tarbiyyar waɗannan yaran, ga irin abun da ya kamata ya fara yi tun daga haihuwa, ga abun da ya kamata ya yi in yaro ya fara kai shekara 4 biyar shida har mukai 15, to kaga waɗannan mutum ya samu wato abin da ake kira ru'usul aqlam, wato main point din wanda in kari mutum ya rike su to zai samu ɗansa ya tafi ala siratin mustaqim. Shi ne abin da malam yake faɗi a nan kenan, wato saboda nauyin da Allah waɗauke su ya tsora musu, to za su samu hanyoyin da za su sauke wannan nauyin nasu. Mimma yandaraju fi itaril mas'uliyati, daga abin da ke ƙarƙashin faɗawa a ƙarƙashin wato mas'uliya, nauyin da Allah maɗauki sarki ya ɗora ma iyaye, wal amanati, da amana allati la yajuzu, wanda baya halatta bi halin at-tafridu, a kowane yanayi mutum ya samu kansa to baya halatta yayi sakaci da wannan nauyin da Allah ya ɗora masa. Ina faɗa uba a matsayinsa na uba, nauyin tarbiyyantar da ɗansa, tufatar da shi, bashi lafiya, ciyar da shi a hannunsa yake, ba shi wurin zama a hannunsa yake. Allah bai dora ma wani ba don yana da kuɗi ko don yana gwamnati ko wani abu haka. Uba shi ne Allah ya dora ma nauyin kula da ɗansa, domin ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in wa mas'ulun an ahlihi ko fi ahlihi. Kaga haka annabi ya faɗa. Allah yake ku ya ku mutane waɗanda kuka yi imani, shi yasa Allah ya kira mu'mini, ce ku kare kawunanku daga wuta. Ka gani, kai da ka haifa ka kare kanka da iyalanka daga wuta, wutan nan ga yadda Allah ya sifanta ta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkanku masu ciwo ne, kuma za a tambayi ku ciwon da aka baku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da mutum namiji, ce namiji mai ciwo ne a iyalan gidansa, kuma Allah zai tambaye shi. To kaga cewa a hana yara yawo suna bara, a ce to mai gwamnati ta yi, mai masu kuɗi suka yi, wannan ba magana ba ne da ya kamata a saurare ta a wannan gaba. Kowa ya kama ɗansa ya ciyar da shi, ya tufatar da shi, ya bashi tarbiyya, ya bashi ilimi, ya bashi wurin zama, ya bashi lafiya. To sauran daga nan sai a nema a hannu waɗanda ya kamata su yi. Amma daga farkon kawai a ce ku hana su, ba ku yi musu komai ba, kai da ka haife su me za ka musu kai? Shikenan ka haifa kawai ka sako su a hanya, ko awaki ba sa haka yi, ko kaji suna mai tattaro yayansu sai sun girma ne kowa ya watse. Ballantana mutum da Allah ya yi shi da hankali da ƙwaƙwalwa wanda ta fi kowane irin halitta a cikin halittun Allah, da Allah ya ce wa laqad karramna bani adama, mun girmama bani adama, mun fifita shi akan dukkan halittu. Kuma a ce ɗa yana shekara 3 an siko shi wai ya je ya yi bara, ko abinci bai iya ci ba, wai zai je ya yi karatu, wani karatu zai samu? Ba abin da zai samu, illa kawai ya ɗebo duk ɗabi'an da ya gani ta masa a zuciyarsa. Allah ya tsare mu. To malai ce a nan wato baya halatta mutum ya yi sakaci a wannan, wa illa sai malai ce idan mutum ya yi sakaci kana takuridan fil kayanil insani, to wannan ya zama sakaci ne a cikin wato ɗan adam, a rayuwan ɗan adam na gaba. Mustaqbal, makoman al'umma shi ne mutum ya yi sakaci da shi, don ya yi sakaci da tarbiyya masu tasowa. To kamar an watsar da makoman wannan society ɗin, kamar an watsar da makoman wannan ƙasan gaba ɗaya. in aka yi sakaci da tarbiyyantar da masu tasowa, domin yau yanzu haka mu ne misali manya nan da shekara 20 wa'annan da ake cewa tarbiyyantar da su su ne mai manya, duk inda za a nema su ake nema, in dan sanda za a nema su za a dauka, in soja ne su za a dauka, in immigration ne su za a dauka. Shi yasa an yi ayi a kace corruption in taki, saboda daga tarbiyyan da muke ba yara suna gani tun daga makarantu jarrabawa an sa ake ba su, tun ya ci jarrabawa waye wanda shine ginshikin rayuwansa da satan amsa, sai ina zaka ce masa corruption ba kyau. Ya je Kotono wata 6 ya dawo da digiri, har akwai yan Kotono digiri, ya zaka ce kada yi corruption tsakani da Allah. In zaka kwana kana cewa corruption haramu, ba zai taba sauraron ka ba, saboda ta inda ya samu takaddunsa kenan, yana gani kaman da shi kake yi. Mutum wani da irin wannan dabi'a sai ga kaman da shi ke bai sauraron ka, yana neman inda zai yi hanyar da zai bi kawai ya samu, ba ruwansa. In dai aljihunsa zai ci kace shikenan, magana ya kare, kowa ma ya mutu. Wallahi akwai mutanen da in duk mutanen Najeriya ko mutanen kauyensu za su mutu su samu kuɗi, wallahi a shirye suke, ba ruwansu a shirye suke. Mutum da za a bashi bindiga domin ya tsare al'umma, ya ba wannan bindigan hayan ga dan fashi, wannan ne kake kiransa tsakani da Allah. Haya suke bayarwa wallahi, an kama su a nan Kaduna, a nan Kaduna yan sanda sanannu suna bada haya, su ne yan sazza. In an kidnapping su za a kira, kafin a zo sun kira kidnappers din kamunan zuwa sanannu wai mutane. Haka Amura a nan Kaduna aka kama shi, yana loda bindigogi a mota aka kama shi. Amura na Kaduna state na command, wanda duk makaman Kaduna a garkashin sa yake. Karfe 2 na dare na san case din yadda yake, har yanzu wanda yake kula da wannan CID a ranan, har yanzu saboda wannan abun shekara kusan 10 wani abu ba a masa promotion ba, saboda har yanzu ana kan bibiyan abubuwan da ya faru a nan Kaduna. Kuna dan samu labari wanda ya harbe kansa, ya harbe kansa daga baya a cell in police, har yanayin yadda ya bi harbe kansa din, ga wanda suke bibiyan abubuwa sun sani. To sai ina za ka gaya mana wannan al'umma daga tarbiyyan da suka samu, daga takaddun da aka basu, sai ya suka yi certificate sata. So ina zai je ya tsare bindiga, zai nemi duk wanda zai bashi kudi ya zo ya kwashe kawai, al'umma su mutu ba ruwansa. Allah madaukin sarki ya tsare mu. To tarbiyya ita ce komai, duk al'umman da ta watse ta rasa tarbiyya wallahi. Allah madaukin sarki ya tsare mu. To wannan malashi min khilali fusuli hadhal kutayb, daga cikin babubbuka na wannan dan littafin, wa mabahithihi, da topic din da ke shike wa masailihi, da matsalolin da malam ya kawo, sai fa inna fi makkanati alqari'i at-tawassul ila istintajat at-taliya, mai karatu in ya kula zai samu, zai tsinto abubuwa masu zuwa anan daga cikin abun da muka karanta a wannan littafin, babukan da aka kulla da topic din da sauran matsalolin da ke ciki. Mai karatu in ya bibi littafi ya fahimce shi, zai zinci wa'annan abubuwa, da mai littafi zai kawo mana daya bayan daya. Ce anna hajatal auladi ila ri'ayatil aba'i wa tarbiyatihim hajjatun mutanamiya muttarida, ce lalle buƙatuwar yara zuwa kula daga iyayensu, wa tarbiyatihim, da tarbiyantar da su, hajjatun mutanamiya, wato buƙatuwa ne mai ƙaruwa, mutsarida, wanda kuma da nau'i daban-daban, ba wani ɗa da za a haifa da zai wadatu daga tarbiyyar mahaifinsa. Buƙata ne mai girma, mai ƙaruwa a gurgudun yanayin duniyan da ake ciki. A shekaru 30 da suka wuce mai tarbiyya ba zai samu wahala ba kamar yanzu. Shekaru 50 da suka wuce ba zai samu wahala ba kamar shekaru 10 da suka wuce. Haka nan gaba shekaru 20 masu zuwa, mai tarbiyya shi kansa sai ya zama ba zai samu wahalan da zai samu sai ya fina yanzu. Don yanzu kaga waya ne kila sai ka kashi kusan 10,000 zuwa 20,000 ka same ta, nan gaba ba za mu iya sani ba a kyauta za ka iya samu wa'annan ba tare da ka kashe ko kobo ba daga agogon da ka saka. Zai yiwu daga hulan da za ka siya kila za ka samu irin wa'annan abubuwa, daga takalman da zaka saka zaka samu irin waɗannan abubuwa duka zai iya zuwa domin a lokacin da Allah ya dauki sarki a sahabbai da Allah yake al-khayla wal-bigala wal-hamira litarkabuha wa zina fa shay wa yakhluqu ma la ta'lamuna abun hawa Allah yake lissafi yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sabbai irin ni'iman da ya musu ce da jaki da al-fadari da doki da raqumi ku hau ku yi ado cewa ya khalqu ma la ta'lamuna abun hawa kenan Allah zai halicci abinda ku ba ku sani ba sabbi sai ya tatamta wasa kokolwa wani abun hawa kuma da za a zo wanda ba jaki ba ba al-fadari ba ba raqumi abun hawa da zai daukan kaya yayi ta tunani ya kasa tunawa yanzu ka tambayi wannan yaro me abun hawa ba zai tuna maka wa'ancan abubuwa da Allah ce su asabai wa ya khalqu sai ce wa ya khalqu ma la ta'lamun daga keke mashin jirgi abubuwa ga suna har mota yanzu mai tashi akwai ta in ta je inda akwai botilo kawai sai ta daga sai ta sauka a can to abubuwan sadarwa nan gaba zai zama ba sai ka rike wani abu ba ma watakila sai mu yi ta tunani mu ga kaman ba zai yiwu ba da in ka ce za ka yi magana da wani a America ba tare da kana tare da shi ba wani haba wannan abun kaman wasa a daina mana tatsuniya irin wannan abubuwa to ga sunan yanzu ba ma kai magana da shi kana kuna yana kana yana karantar da kai daga America kana kallonsa yana maka darasi kana Najeriya kana zaune kai tambaya ya baka amsa live ba tare da wata wahala ba a ko ina kake indai kana inda akwai network ba tare da ka tafi ba akwai ne abinda ake kira addirasa an buudin ko digital learning yana nan ba tare da ka je aji ba komi kai shi kai jarrabawa a turo maka da certificate kaje kai printing magana ya kare to haka iri wayannan abubuwa kullun za su dinga yaduwa to sai ya zama kokuwa da za a yi da tarbiya to mutum sai yayi daga ci sai wanda yake tsayayye namiji da ya amsa sunansa kafin ya iya controlling ƴaƴansa biyu ko uku in ba haka ba ina in wannan yayi nan wannan yayi nan kai dai kawai ka tsaya kai ta ya Allah ya Allah mun yi duka ce ba wallahi ba mun wasa bane to saboda haka tarbiya babban abu ne mu tsaya mu kula da ƴaƴan da muke haifa da wanda muke tayar da su ba iya wanda muke haifa ba mu sa musu idon su ce an sa musu idon din kai ka sauke nauyin da Allah madauki sarki ya dora maka ya rage ga wanda yake an sa ma dan sa ido dan shi zai dawo ya zama mata ajalinsa in bai yi wasa ba anan gaba Allah ya tsare mu to bukatuwa babba ne wanda yake وفي الوقت ذاته في حاجة أساسية ثمن ديدي لوكتين كما أكوي واتو بقاتواني تأساسي واتو سوشيني ونديكي أكي بقاتا ليس لهم عنها غنيا يا راباتا إيا وداتوا دقا وندزي فسكن تد سوشي كوي كذا kubar kaza kaza na da kyau gaskiya na da kyau kunya na da kyau sadaka na da kyau kyauta na da kyau rowa ba kyau cikin amana ba kyau suna bukatan irin wayannan duka kuma ba za su yi tasiri ba sai sun cewa innaha in takum isqala habatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah sai sun so wannan wallahi ka je kasashen duniya inda ake tura yara yan Najeriya abun sai baka tausayi sai ya baka tausayi sai ka yi kuka da iyaye da suke kace dimbin kudade akan ƴaƴa da ba san ma haƙin iyayen nasu ba ma Allah madauki sarki ya tsare mu to yaro bai da wadatuwa daga wannan tarbiya ba zai taɓa wadatuwa da ita ba wala lil abai anha mahid haka uba ma bai da wata maguda da zai kukuta ba daga wannan tarbiyyar na ɗansa ba bai da inda zai yi kukuta tunda ya haifa to magana ya kare in ba haka ba sai ya zama yawmay sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me yasa malamai suka ce da zai gudu ya bar uba ko uba ya gudu ya bar da saboda uba bai san sai nauyin da Allah ya dora masa akan dan ba da ya ji motsin dan sai ya ruga da gudu shi ma dan bai yi biyayyan da Allah ya masa ba da ya ji motsin uban shi ma sai ya kara gaba domin su iyaye kawai yaran su yi karatu kawai su ji su a America shikenan damuwansu kenan ya sun kalimatu shahada ya sun arkanul islam ya sun kaza bai dame su ba to shikenan yayi karatun ya gama komai har ya samu aiki ana zuwa lahira fam bai amsa tun daga man rabbuka ba wa ma dinuka wa man nabiyuka yana jira kawai a hadu da uban a lahira a shirye yake zuwa kawai don ranan ba a sauki ba wanda zai ce wannan babana ne ko mamana ne, wallahi inda za a ce masa da mahaifiyarsa da babansa da sauran ƴan uwan gaba daya dauko laifuffuka a ladaddakin su a sa masa je aljanna dauki zunubansa a dora musu jiuta duka, wallahi zai ce ya yadda, ba tunanin wai wannan mahaifiya ne wannan baba ne, to ya shirya kawai a zo gaban Allah ya tambayi uban bai bani haƙƙin da Allah ya dora mun ba, kamar yadda Umar lokacin da baba ya kawo ƙaran ɗansa cewa bai masa biyayya, ɗan da yake yana da wasu ce ya Umar wai shi ɗa bai da haƙƙi akan ubansa ne, sai Umar ce yana da haƙƙi mana, ce to don Allah me ya waɗannan haƙƙoƙi, abu uku kawai Umar ya faɗa, ce na farko ya zaɓo masa uwa ta gari, na biyu bayan haifi ce kyautata sunansa, sannan ya koya masa littafin Allah, abu uku. Sai ɗan ya ce ya Umar ubana bai yi ko ɗaya daga cikin waɗannan uku ba, Umar sai ya waiga ya ce ka zo kana tsaron ɗanka a kai yana saɓa maka, ya ce kai ka fara saɓa masa, a ce kafi ya saɓa maka, sai ku tafi ka je ka yi haƙuri, sai ya faɗi irin wanda aka sai da yaron, sai da ya faɗi irin wanda aka auro aka haife shi, ka duba fa uban mai biyar tsane fa, amma ya faɗi irin inda aka auro ta da yanayinta, ya faɗi sunan da aka sa masa, ce kuma littafin Allah wa lam yu'allimni harfan, ce ko harafi ɗaya bai taɓa koya mun ba, marce to kaji ko, ce to kowa ya ƙara gaba 0-50-50 kenan ko, sai a hijira lahira a haɗu, to irin wannan ne yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abihi wa sahibati, saboda bai sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ba, saboda kawai wa'innan ƴaƴa da muke ganin su ni'ima ne Allah maɗauki sarki ya bamu in muka kyautata tarbiya, ni'ima ne in muka yi watsi da su muka gani kaman kawai ba wani abu, su samu kawai su yi karatu shine damuwan kawai shikenan, Allah maɗauki sarki ya datar da mu, to lalle akwai buƙatuwa na muhimmi ba yadda za a yi uba ya kauce mu wannan tarbiya, wa anna daurul aba fi tarbiyatil aulad, za mu gane kenan wato gudunmuwan iyaye wajen tarbiyantar da ƴaƴa, daurun asasun wato gudunmuwa ne wanda yake na asali, tushe foundation ne wanda in babu shi gini ba zai taɓa zama ba, la yudari'uhu daurun akhar, babu wani kuma wato wani abu da zai iya karo da shi ko da zai iya daidai da shi, duk abin da mutum zai nema to wa'annan yaran tarbiyantar da su shine a gaba, la siyama fi umqi at-ta'fir wa quwwati at-tahwir, musamman uba yadda yake da tasiri ga ƴaƴansa, abin mamaki za ka ga in ka kalli wasu ko da wani abu uba yake in yana magana yana ido haka, sai ga cikin ƴaƴansa sai ka samu wanda yake irin wannan abu, in wata tafiya uba yake yi tafiya haka kawai don taƙama yana kaman ɗingici a haka kawai, akwai wanda suke za ka kaman ɗingici taƙama ne haka kawai, sai cikin ƴaƴan wani ya koyi wannan tafiya, Allah ana kula da wannan, za ka ga abubuwa da yawa da yawa da uba sai ka ga ɗan sai ya koye su, to akwai umqu at-ta'thir kenan wa quwwatu at-tahwir, da kuma ƙarfin canza ɗabi'ar mutum, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duk wani wanda za a haifa ana haifansa ne akan fitira, sai dai iyayensa ne suke canza masa, to ka duba yadda uba yake da tasiri canza ma mutum fitiran da Allah ya sace a ciki ya halicce shi a kai, sai babansa ne zai maida shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse, asali yana da sanin Allah shine guda ɗaya da tauhidi ake haifansa, saboda ƙarfin wannan uba da yake da shi shine zai canza masa aqida, to shine quwwatu tahwir kenan at-taghyir, uba yana da ƙarfin canza yaro daga wannan ittijahi zuwa wannan ko daga nan zuwa nan, ko ya canza masa tunani ya maida shi dolo ko ya maida shi mai wayo ko ya maida shi mai ƙwaƙwalwa ko ya maida shi duk matsoraci ko mai zuciya ko mai amana ko mai gaskiya ko mai kyauta, duka uba ne zai maida kansa ɗansa a haka, ba haka kawai ɗa zai samu su a automatic bane, babu wannan, inda ba haka ba kowa sai ya tafi kawai kamar yadda dabbobi suke, amma dole sai ake uba ne shine yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, to kuma wa'annan sauran ɗabi'un suna tare da wannan in aqidan da yake bashi, an fahimci wannan, wannan kenan wato lima lil aba'i, saboda abinda iyaye suke da shi min khasa'is, da wato wasu ke abubuwan keɓantattu da sun keɓanci iyaye kawai game da ƴaƴansu. Wa awamil tatawafaru wa tatadafaru umki li tahqiqil ahdaf at-tarbawiyya, kuma saboda suna da wasu abubuwa wanda a wurin su kawai za a samu wannan wato tabbatar da wannan manufan na tarbiyya a wajen uba kawai ko wajen uwa, don su suke tare da ɗan su, su za su iya gane yanayin shi wannan ɗan. Domin in ka zauna da uwa lokacin daga haihuwa zuwa shekara misali 5, za ta iya baka tarihi, za ta iya rubuta tarihin wannan yaro, kuma tana iya in tana da wayo misali ta haihu 1, 2, 3, 4, 5 za ta iya yaro wani irin mutum yake tasowa a uwa, indai ta haihu 1, 2, 3, 4, to daga nan duk wanda ta haihu za ta san irin ittijahin inda yake, saboda yanayin yadda take ganinsa. Wasu tun daga ciki suke gane wannan yaron ba banza bane, tun daga ciki wanda yake za ka ga baya ji, za ka ga suna gane mace da namiji daga yanayin motsinsa a ciki. Ya ga namiji ya fi halda mata a ciki, saboda mai shi namiji ne, dama Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna, wannan ƙarfin sai yana ciki yake guda ma mahaifiyarsa. To kaga tana ganewa tun daga nan. Bayan ta haife shi, ta haifi maza namiji 1, 2, 3, to na hudun za ta iya gane wani irin mutum ne. To iyaye shi ne suke da wannan ɗin, wato Allah ya ba su wannan domin su tabbatar sosai sun a kan wani hanya ya kamata su ɗora wannan yaron nasu. Sun ahadaf ɗin suna tabbatar da shi, suna da awamin abubuwa da ke sa su san wannan al'amura. Ina ganin dai littafin ba zai ƙare a yau ba, to ban sani ba za mu tsaya a nan daga cikin wannan al'amura, insha Allah da za mu ji sati mai zuwa in Allah ya kai mu. Mala ya kawo mana abubuwa da za mu samu, wato wanda abubuwan da muka karanta a baya, wandin haƙƙin iyaye a kan yara. To insha Allah za mu tsaya a nan, a sati mai zuwa za mu tashi. Wa anna salahal aba'i wastiqamatuhum wastimsakuhum bid-dinil qawimi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.